أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أوام أسكر لهم رسول رمو تكفر يعد العباري تسنة تي في إيكاس إسلام كتاب والسنة كو أي كي إس إسلام كتاب والسنة على فهم السلف الصالح منا مكو جسوة الدين المسلم تي سنة مناك عرب ودي والله سبحانه وتعالى وندتكين إيكون صدقان اندامسا دفال لسا يبامو إيكو مكهدو دكو tare da ƙara salati da jinjinawa ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba daya da wanda ya bi su a tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe. Muna cikin darasi wanda yake mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yanda ake hada ma'anoni na nasoshi wanda ake gani a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 181. Muna tafiya ne da littafai guda biyu. Littafi na farko littafin dafa'u ihami littirab an ayatin kitab na al-shaykh al-allamatu al-qur'ani Muhammad al-amin al-shantiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'a al-muslimin. Littafi na biyu littafin as'ilatu al-qur'ani al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir al-Razi. To, ayat da take akan jerin ayoyi aya ce ta 60 a cikin suratul nur a mas'ala ta 148 a shafi na 258 kuma a wannan taba'a da take tare da ni a littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Malin yace fa in qila idan aka ce kaifa abaha ta'ala lil qawaid min an-nisa, ya akai Allah ya halatta ga mata waɗanda suke wato tsofaffi. An gane ko wa hunnal ajais, wato su ne tsofaffi, jam'i ne na ajuz. Ajuz ana amfani da shi namiji da mace duka ba sai an kawo ta'un ba. Qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun. An gane ko duk da ke majma'ul lugha al-qahira sun ce ana iya ƙara ta'un don bambantawa ba laifi bane, amma dai ba shi ne larabci mafi inganci ba. Ina fata an fahimta. To al-qawa'id kuma jam'i ne al-qa'ida, qa'adat al-nikah, kinan ta zauna ba ta yin aure domin saboda tsuhanta. Wa hunna al-ajais, kinan su ne mata tsofaffi waɗanda Allah ya halatta musu at-tajarrud, at-tajarruda min ath-thiyabi, ma'ana su fitar da ko tsirauta. Asalin at-tajarrud shine tsirauta, su tsirauta daga thiyab, kaya, bi hatratir rijal, wato lokacin da maza suke anan. An gane ko wato lokacin da maza suna kusa da su ko kuma suna wuri ɗaya tare da su. An gane ko nan ba ana nufin su fitar da kayan su ba tsirara, a'a, kaya dai waɗanda za su tsorce jikinsu, waɗanda ba dole ba irin na mace wadda take budurwa, tunda ita budurwa dole sai ta sa hijabi. Kinan su mata tsofaffi an ce musu ba sai sun sanya waɗannan wato hijabin ba sun ka suturce jikinsu gaba ɗaya, a'a, indai suka suturce jiki zamanto ba a ganin jikinsu, to al'aura mughallaza kawai da sauransu dai za su wato rufe su sanya sutura riga da zani ba tare da sai sun yi irin yadda mata wato waɗanda suke budare ba ko budurwai suke. Bi qawlihi ta'ala, inda Allah ya ce wal qawa'id min an-nisa, mata waɗanda suke sun zauna, ai al-jam'i na al-qa'ida, duk da yake sun ce malaman lugha fa'il fawa'il ya cancanta ne ga mata kawai, amma malaman lugha na zamani sun halatta ko cewa har da maza ana iya yi musu siga ta fawa'il. An gane ko domin Allah ya ce wa kawa'iba atraba, kun ganin kawa'ib ne mace wadda nono ta fito wanda bai abin nan ba, bai kwanta ba. To wal qawa'id bil nisa'i kawai ya kawo, amma ƙarshen ayar ko mu ce cikakken ayar wal qawa'id bil nisa'i allati la yarjuna nikahan, matan da suke zaune ba sa tsammanin za su yi aure saboda sun tsufa. Fa laysa alayhinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bi zina, ba laifi gare su aje kayansu waɗanda kamar kayan su aje kayan su sutura wadda ba dole ba sai sun saka ta irin yadda mata waɗanda suke balagaggu suka sa. Amma Allah ya ce ghayra mutabarrijatin bi zina, ba za su yi tabarruj da zina ba, su bayyana kawarsu yadda za a ganin ta, domin kalma ta tabarraja ta samo asali daga al-buruj, shine az-zuhur, shi yasa an ka sanya mu benaye kuma manyan duwatsu su suke a sama was-sama'i dhatil buruj benaye ne wadanda ana ganin su Allah subhanahu wataala ce aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutawa za ta iske ku koda kun kasance a cikin benaye ne wadanda an yi musu gini sun yi karfi wato benaye masu tsawo shi yasa an ka ce mushayyada amma asalin al-mushayyad shi ne abinda aka gina amma ana nufin an yi masa gina mai karfi wato benaye ne manyan benaye to waɗannan manyan benaye ko da zaka hango hoton gari ko gari zaka gansu su suke fara bayyana daga nan aka samu al-buruj wato bayyana abu kenan to amma da duk da su haka Allah ya ce wa an yasta'fifna khairul lahun wa an yasta'fifna wan gari ko su kame kansu ma'ana su sanya sutura dai wanda za su turje su gaba dai khairul lahun da shi fi al-khairi gare su domin likulli saqitatin qitta duk abin da ya fadi kasa akwai musa ko mage wanda take mu'amala ko kyanwa wanda take mu'amala da shi ko li kulli laqitatin wato abin li kulli saqitatin laqita dukkan abin da ya fadi akwai wanda yake tsintarsa abin da kake gani a ƙasa bai da amfani wani in yi ganshi da amfani gidi shi ne da tsada a wurin sa to kenan ko da mace ce ta tsufa tana ganin ba wanda yake son ta yana yiwa akwai wanda yake da bukata zuwa gare ta kenan sai zamanto an kame kuma musamman yanzu a wannan zamani da muke ciki wanda turawa suna cewa namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma ba laifi mutun ya auri mahaifiyarsa ya auri waye wal iyadu billah kinan kaga tsofaffi ba su tsira ba ina fata an fahimce ni shi yasa a wani gidan TV na gidan radio na kasar Faransa RFI suna bayani kan wani shiri nasu na fasikanci na kuma shashanci cewa mutun ya fadi matar da ya fara wato saduwa da ita wani yaro matashi yake cewa shi da kakarsa ya fara saduwa saboda an bar shi daga shi sai ita cikin gida da shawata ta taso masa sai ji afka mata malam yace to me yasa su matan an kai musu uzuri an ka fitar da su yace kulna zamu ce almuradu bisiyabi huna aljilbab warida abinda ake nufi da asiyabu huna aljibab doguwar riga warida'u da mayafi walqina'u da kuma kallabi an gane ko alladhi fawqa alkhimar wanda ake sanyawa saman alkhimar wato shi kallabi akwai alkhimar wanda wani kamar kallabi ne wanda mace take sa wanda yana rufe wato kirjinta to bayan shi akwai kuma alqina wato alqina shine babban wato rufi mayafi wanda su suna kiran shi alwiswas shi alkhimar kin wasu suna kiransu alwiswas da wato wawun da sadun da wawun da alif da sadun to wannan kallabi wanda yake saman karamin kallabi shine alqina'u abinda malam ya fassara kinan la jami'a thiyab ba ana rufin dukkan tuwafi ba wa qawlihi ta'ala wa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala ghayra mutabarrijatin bi zina ay ghayra qasidatin bi wad'i thiyab adh-dhahira kinan kasu nufati kasu niyya wato fitar da sutura su aje sutura su adh-dhahira wadda take bayyana izhara zinatihinna wadda take bayyana qawasu wa mahasinihinna da kyawansu bal at-takhfif abinda ake nufi shine su saukaka ma'ana su dan dauki makan su wata sutura wadda galibi ba ta nuna kawasu kuma galibi ba ta nuna shawa izuwa gare su thumma aqabahu sannan Allah ya biyo bayan wannan bayani bi anna ta'affufa cewa su kame kansu bi tarkil wad'i ba sai sun aje wannan sutura ba khairul lahun da shi fi alkhairi ma'ana su sanya sutura irin yadda sauran mata waɗanda suke ana iya auren su suna da balaga tare da su su yi irin wannan shiri mafi alkhairi gare su kenan rukhsa ce an kai musu amma ba azima bace kamar yadda malaman usul fiqh suke faɗa babu rukhsa wal azima babu ne mai fadi yana da tasiri a cikin aqida yana da tasiri wato a cikin babi wato na abin nan yana da tasiri domin cikin aqida ma babu rukhsa wal azima yana shiga misali mutum an ci rasar da shi ya ci shi ya kafirta to in ya akhdhu da azima sai ya ki faɗa a kashe shi in kuma yace a shi ba musulmi bane sai suka bar shi nan yayi aiki da rukhsa kinan babin rukhsa wal azima wal azima yana shiga a cikin babi na aqida ba wai fiqh ba kamar yadda wani malibi ya bincike akan mas'alolin usul fiqh da yadda suke da alaka da aqida al qawaid al usuliyya al mu'athira fi aqidati ahli sunna wal jamaa wal radd al mukhalifin to dan haka ko wal radd al mukhalifin wanda littafi ne doktorati da aka rubuta a jami'a al islamiyya bil madinati al munawwara na wani wato mai bincike wanda ake kira wato Yusuf Rasamat Darnof to wannan shi ne abin da ya kawo kuma kenan zaka fitar da masaloli da dama a karkashin babin ar-rukhsa wal azima duk abin da Allah ya haramta maka idan akwai uzuri da lalura to Allah halatta mashi kaga kana da misallai da dama karkashin wannan wallahu ta'ala alam to wannan shine abinda wato malam ya kawo to kafin mu je mas'ala ta gaba zamu dan ƙara da wani bayani wanda shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske sabanin inda aka yi kan da Allah subhanahu wata'ala yake bance wata kawa wanda mata za su bayyana wa a cikin wannan sura har yanzu dai inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kasu bayyana kawarsu to nan zinakin illa li bu'ulatihinna kuma Allah subhanahu wata'ala yake kullu lilmu'mini yughuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa kullu lilmu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfadhna furujahun wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna to nan kawa din sai wasu sun kace banda alwajhu wal kaffaini banda fuska da tafin hannu to wadansu malamai suka ce a nan zinata hunna abinda ake nufi ba wai fuska da hannu ba a ana nufin kawar da take cikin jikin su misali ba wai shi jikin ba domin ga al'ada ta alqur'ani in yace zina abinda ake dorawa saman jiki an gane ko ba wai shi jikin ba kenan sai zaman to zina nan kamar sarkoki na zinari misali da zobe da abin da ya kama da haka shine abin da ake nufi kar su wato bayyana kinan a wannan fassara mace bai halatta ba ta bayyana fuskar ta da kuma tafin hannunta wadansu kuma suka ce banda fuska da tafin hannu kamar yadda malaman fiqh zaku sana cewa in ka diba ko cikin littafin fiqh in ka diba cikin akhbari wal mar'atu kulluha auratun illa al wajhu wa kulluha auratun illa al wajhu wal kaffaini mace dukkanta al aura ce banda fuska da tafin hannu to akwai maganganu dai daban-daban da malamai a karkashin wannan mas'ala din to amma dai idan muka duba waɗanda ma suka ce ya halatta mace ta bayyana tafin hannunta da fuskarta suka ce wannan ba wai ana nufin ta je ta bayyana ma maza ba a'a wannan tana iya bayyana shi amma in ta ga maza za su kalle ta sai ta sauke wannan wato abin nan amma ba dole bane sai ta rufe fuskar a duk lokacin da take tafiya na fata an fahimce ni to sun dai kawo dalilai daban-daban su ko suka ce a'a ta rufe fuskanta kawai ta fita ba sai ta kula ba ko akwai maza kusa ko babu ta rufe tafin hannunta domin zina da anka ce nan ana nufin zina abinda yake saman jiki ne ake zance ba ma ana maganar jikin bane kuma qur'ani galibi in yace zina yana nufin wato abinda yake saman jiki na sutura da kaya amma ba wai wato abin nan ba mai so dai zai dubi mas'alar akwai sabani akan ta kuma dukkan su wato sun yi ittifaki da halitta mace ta bayyana fuskar ta ba da kuma hannayenta wato gaban maza inda za a shawarta to waɗansu sun ƙara kafa hujja da wannan ayar inda Allah ya ce wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yud'ana ghayra thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina matan da ma su kisa tsammanin aure su ya yanke musu aka ce to su abin nan bayyana kayan su amma kuma aka ce a'a rufewa shi yafi gare su wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa to idan ya halatta idan matan da ma ba a shawo su an ci yin sutura su sutura jikin su shine yafi to kenan balantana ma matan da su ana shawo su ina fata ana fahimta ta balantana ma yanzu da al'amari ya ƙara lalacewa namiji na iya kaga ma mata ma yanzu al'amarin ya baci in mata ne masu neman mata ko maza masu neman maza kenan ko namiji ne kaga abin ya riga hatsari kwarai da gaske to suke cewa idan bai halatta ba mace gashin ta guda uku ta bayyana shi to ina ga fuskarta abinda ake cewa kiyasi min babu aula fuskarta da nan ne mahallul jamal kuma a ce ya halatta ta bayyana ta da hannayenta waɗanda suna nuna cewa tana cikin ni'ima ko ba ta cikin ni'ima ko fara ce ko kuma fara bace ko abinda ya kama da haka to shine malamai sun ka tabbata cewa wannan ayar tana rinjayar da ra'ayin cewa hatta da fuskar da tafin hannu wato su ma a dallube su to dama kuma duk inda akwai fitina su ko da su suka ce a ta bayyana in wurin da akwai fitina ne sai ta rufe kiran ta tafi da niqabin ta abin da suke kira niqab ko waswas an gane ko kiran in ta kai inda take ganin akwai maza sai ta sauke shi shari'a bata wajabta mata ba cewa sai ta rufe tun lokacin da ta fito daga gida akwai maganganu na malamai amma an fi rinjayar da nisan ta fitina domin in muka duba duk inda fitina take akwai saddu zara'i Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina da sauransu wala taqrabul fawahish kar ku kusanci alfasha dukkan ma alfasha ta shigo anan to maganganu ne na malamai ana kawo su saboda mas'ala ce wato ta ilmi kamar yadda sautin mace akai sabani akan shi al'aura ne ko ba al'aura ba usku cewa sautin mace al'aura ne wasu kace a'a idan za ta karya shi ne yake matsayin al'aura don Allah ya ce fala takhda'na bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad kenan kada ku karya maganar ku wato a karya murya yadda wanda a cikin zuciyar shi akwai marad rashin lafiya wasu kace rashin lafiya ne munafinci wasu kace rashin lafiya na wato zine kenan sai ya ga kamar cike kan kamar irin layin su ce kar su ce domin dama laraba suna cewa at-tuyuru ala ashkaliha taqa dama tsuntsaye akan irin su ne suke sauka kenan in ya fahimci daga sama waɗancan tsuntsaye irin shi ne sai ya sabku shi yasa mutun yana bin mutanen da suke da ɗabi'a iri daya to wannan shi dai ne malamai abin da suka bayani amma suka ce to ai an hana mace kiran sallah kenan sautin ta al'aura ne wanda suka ce a'a idan za ta yi kiran sallah sautin ta zai daukar hankali ne shi yasa aka hana shi to kenan amma idan karantarwa za ta yi domin an samu waɗansu mazaje da suka yi karatu ga mata kenan inda sautin su al'aura ne da ba za su yi karatu gare su ba akwai maganganu dai amma dai nisan ta fitina dai shi ne abin da ya fi dacewa da shari'a kuma ɗaukar karatun idan ya zamanto akwai shinge ba sa ganin ta ko ta karantar da su da hakan zai fi wallahu ta'ala a'lam in mun ce shinge ko mu ce kariya domin shinge ita ce katanga wadda ake yi ta kara a da ina fata ana fahimta ta ana kiranta wato shinge kenan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 749 malam ya ce fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum an gane ku babu laifi akan ku kuce daga cikin gidajenku malam ya ce ma in anna intifa al-haraj an akli insani min baitihi ma'lumun tare da cewa korewa intifa al-haraj kore kunci na shari'a kenan an akli insani min baitihi mutum ya ci abinci a cikin gidansa ma'lumun sananne ne la shakka fihi abu wanda babu shakka wala shubha babu shubha dan ka zo idan ka kaci abinci to ai babu wani abu to me yasa Allah subhanahu wataala ya kawo cewa babu laifi ka ci abinci a cikin gidanka inda Allah subhanahu wataala yake cewa laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum malam yace qulna za mu ce al-muradu abinda ake nufi bi qawlihi ta'ala fatar Allah subhanahu wataala min buyutikum daga gidajenku suratul nur ayata 61 ai min buyuti auladikum ku ci daga cikin gidajen ƴaƴanku sai an ka shahi aulad sai an ka kawo min buyutikum kenan min buyuti auladikum ni daga cikin ku ci abinci a gidajen ƴaƴanku li'anna waladar rajuli domin shi dan mutun ba'duhu sashin shi ne an gane ko wa hukmuhu hukmu nafsihi hukuncin da mutun zai dauka shi ne hukuncin da za a ba dan sa fa li hadha abara anhu bihi shi yasa yayi furci da shi ma'ana yace an ta'kulu min buyutikum yace ku ci daga cikin gidajenku domin gidajen ƴaƴanku tamkar gidajenku ne kamar yadda wato masar yake da larabawa wani yanki na laraba ko dan su yankunan larabawa idan sun yi ba ku sai su ce albaytu baytuk gida gidanka ne ma'ana irin yadda kake mu'amala a gidanka na cin abinci da walwala to kuma ka shigo gidanka ne amma ba ana nufin har da iyali ba da ƴaƴa da komai da komai wa fil hadisi malam yace yazo a cikin hadisi inna atyab ma ya'kulu ar-rajul mafi dadin abinda mutum zai ci min kasbihi daga abinda wato yayi aiki kinan ma'ana ba abinda yake da dadi an gane ko irin abinda naka ne kai kai wahala ka same shi sai kai amfani da shi domin kudin da mutum zai samu ta fuskar wato ba shi ya neme su ba to sai ka iske ba su da suna da dadin ci ta fuskar dadi amma baya kimanta su kuma ba zai ji dadin kashe su ba saboda ba shi ya neme su ba ina fata an fahimce ni an gane ko sha'ir na jahiliya yake cewa wa ma lama nafsi mithla hali ya la'imun wala sadda faqri mithla ma malakat yadi ba wanda ya zargi rayuwata irin yadda ni zarge ta ma'ana duk yadda za a yi maka wa'azi a zarge ka bai kai kai da kanka ba ka ji cewa abin da ka aikata ba mai kyau bane to wa'azin ya fi tasiri yace wala sadda faqri mithla ma malakat yadi ba abin da toshe min talauci irin abin da hannuna ya mallaka domin idan kana da dala daya to ita ce tafi kudin wanda fi kowa kudi duniya wato a wurinka domin su ita ce za ta amfane ka wanda fi kowa kudi a duniya kudin sa ba za su amfane ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi ya cigaba da cewa wa inna waladahu min kasbihi kuma dan mutun yana daga cikin aikin sa ma'ana abin da ka samu wanda Allah ya baka mai tahqiqin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi a kasa sai sa number 1 in ka duba kin nan number 1 a kasa zaka gani yace wannan hadisi sahihi ne Imam Ahmad kenan ka diba cikin musnad da Imam Ahmad hadisi na 22,904 da hadisi na Abu Dawuda hadisi na 361 da hadisi na Imam Nasa'i hadisi na 4,357 duk da yake ba littafin na shi Nasa'in ba domin yana da As-Sunan al-Kubra yana da Al-Mujtaba da sauransu an gane ko Ibn Majah ka diba cikin littafi na Ibn Majah hadisi na 2,128 bi isnadin sahih da sanadi ingantacce wa huwa fi sahih Ibn Majah yana cikin sahih na Ibn Majah hadisi na 2,137 nan da yace sahih Ibn Majah yana nufin hukuncin da Sheikh Nasiruddin Albani ya yi ma wannan hadisi a cikin Sahih Ibn Majah, kinan ya ingantar da shi. Bayan shi malam ya ingantar da hadisin, kuma ya kawo daga cikin mu'asirin musamman muhaddith al-asr Sheikh Nasiruddin Albani, shi ma irin hukuncin da ya ma hadisin, domin malamai suna cewa ana tattaunawa ne wani lokacin ka ƙara da abin da wani ya faɗa, bayan kai kayi bincike kuma ka ƙara da abin da sauran malamai suka faɗa, domin ilimi abu ne wanda yake mai faɗi, kuma ba kai kaɗai ne kai mai ilimi hidima ba, ba kai kaɗai ne ka san mas'ala ta ilimi ba. To wannan dai shi ne abin da wato malam ya kawo a cikin Hamish a ƙarƙashin littafin. Ya ce to wa yu'ayyidu dhalika, abin da yake ƙarfafa wannan magana, mun dawo cikin littafin, shi ne As'ilatul Qur'an al-Majid. Wa yu'ayyidu dhalika, abin da yake ƙarfafa wannan magana na cewa abin da ake nufi da min buyutikum buyuti aw auladikum, da an kace gidajenku gidajenku, amma ana nufin gidajen ƴaƴanku, annahu zakara buyuta jami'il aqarib, Allah ya ambaci dukkan gidajen ƴan uwa na kusa, walam yadhkur buyutal aulad, amma bai ambaci gidajen wato ƴaƴa ba na ciki kenan ƴaƴanka. Gani ko shi yasa sai an ka fassara shi da wannan. Wa qila, wadansu malamai suka ce almuradu bi qawlihi ta'ala, abinda ake nufi da fatar Allah subhanahu wata'ala, an ta'kulu min buyutikum, ku ci daga cikin gidajen ƴaƴanku, ko gidajen ƴaƴanku, ay min mali auladikum, ku ci daga cikin dukiyar ƴaƴanku, wa azwajikum, da kuma matanku, alladhina hum fi buyutikum, waɗanda suke cikin gidajenku, matarka wadda kuna da aure da ita tana gidanka, ko da ba gidanka take ba dai matarka, wa hum min jumlati iyalikum, suna daga cikin wato jumla ta iyalinku, su ma suna daga cikin wato iyallanku. Wasu sun fassara da haka, kenan nan ana nufin ƴaƴanku da matanku ku ci dukiyar su ba laifi bane, amma hadisin da yazo yace anta wa maluka li abika, kai da dukiyarka na babanka ne, kenan ma'ana wani ne da ya kawo ƙarar mahaifinsa yana amfanuwa da dukiyarsa, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da shi kai da dukiyarka duka na babanka ne. To amma kuma wannan hadisin akwai wata riwaya in mutum diba cikin silsilatul ahadithu sahiha na Sheikh Nasiruddin al-Albani, inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tashtum ilaiha, idan kuka buƙatu zuwa gare ta, kenan dukiyar ba wai haka za ku amfani da ita ba, domin kowa Allah ya bashi ikon ya mallaki dukiya. To abinda ɗanka ya mallaka ba a cewa naka ne, amma in kana da buƙata wadda larura ce, to wannan babu laifi wato kai amfani da ita, ba wai kawai baka dauki an ce dukiyar ɗanka ta ɗanka ce, misali dukiyar ɗanka ta kace kawai ka ce to yanzu gidajen da ke da su gaba ɗaya na kwace na raba ma wasu, ba haka ake nufi ba. Dole sai mun fahimci fiqhul hadith, domin hadisi in yazo ana hankalta ma sauran nasoshi, ko aya in ta zo ana hankalta ma sauran ayoyi kafin a hada a yi dirasa ta mas'ala, ba dirasa ta nasi guda ba. Wani lokacin wani nasi hadisi ko aya, aya tana buƙatar ayoyi da hadisai, wani lokacin hadisi yana buƙatar ayoyi da hadisai, ko kuwa yana buƙatar hadisai, ko aya tana buƙatar ƙarin ayoyi don a fahimce ta da kyau. A yi dirasatul mas'ala, ba wai kawai a zo ba a yi abin nan. Ko da nasi ya zo, sai in ya zama to salimun ne minal mu'arada, ga nasi am, to sai an ka samu khas wanda ya keɓance shi, kaga kenan yanzu za a yi aiki da am da khas, ba wai kawai am za a aiki da shi ba, an samu mutlaq, a ba haka za a aiki da shi ba, in an samu muqayyid sai an hada, domin an samu mu'arid minan nusus, haka in an samu nassul mujmal, to sai an samu al-mubayyin ko al-mufassil nashi, sannan ayi aiki da shi, ma'ana kina an samu qarin wata ma'ana ayi aiki da ita, sannan kuma in an samu an-nasikh ba aiki da shi tun daga mansukh wanda ya shafi hukuncin sa. To rashin aiki da irin waɗannan ka'idodin yana daga cikin abin da ya afka ɗalibai wato cikin wato matsaloli daban-daban. Wa qila, waɗansu malamai in ji malamai ce sun fassara sun ce almuradu bi qawlihi ta'ala, abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wata'ala, min buyutikum albuyutu allati taskununaha, kenan gidajen da kuke rayuwa a ciki, wa hum fiha iyalun li ghayrihim, an gane ko, albuyutu allati taskununaha, gidajen da musulmi kenan suke rayuwa a cikin su, wa hum fiha, a cikin su, a cikin ta iyalun li ghayrihim, akwai iyalin wani shi, ka baiti waladin rajuli wa zaujatihi wa khadimihi, ka baiti waladin rajuli, kamar gidan dan da waladin rajuli, dan mutum. To tana yiwa akwai wani tare da shi wanda ba dan nashi ba a cikin gidan, to amma ba laifi ka ci abinci a cikin gidan, wa zaujatihi, kuma akwai matarsa a ciki, wa khadimihi, kuma akwai mai aiki a ciki, wa nahwi dhalika, ko da akwai waɗannan bai hana in ka zo ka ci abinci a cikin wato gidan ɗanka kenan, ko kuma ka ci abinci a cikin gidan ɗanka, ko gidan da matarka take tare da akwai wani tare da kai, misali in gidan haya ne, misali ba laifi ka ci a wannan gida, wa khadimihi, ko ko gidan mai maka wato hidima, yaron ka dan ka zo a gidan shi kana iya ka ci abinci in an baka abinci din, ba wai ana nufin iyalinsa ba su zo su yi zaune tare da kai su ci abinci ko su zauna, amma in ka iske abinci ka ci ba laifi, saboda akwai alaka wanda take nuna cewa kana da haƙƙin da zaka iya ci abinci, mutumin ka ne kuna mu'amala tare da shi kenan, abincin gidansa zaka iya ci, domin yadda ake zargin su haka ake iya zargin ka. Misali in ka ci abinci wanda ba naka ba, ai ba halatu bane. Sannan kuma misali abinda ake nunawa su ma idan gidan da aka baka abinci ba a san ka ba, ana iya zargin, ana iya sabaka wani abu a halaka ka, ko sihiri ko kuma guba. To amma idan gidaje ne waɗanda aka sani an san dai babu matsala, to wannan shine abinda wato malam ya kawo. To sai mas'ala ta gaba, mas'ala ta 770 kenan. Malam yace fa in kila idan anka ce ma'anar salamu, abinda ake nufi da assalamu huwa salamatu wal amn, shine tsira da aminci. Domin assalamu suna ne na Allah, assalam kuma gaisuwa, an gane ko, wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Sannan assalamu yana nufin kubuta, dama an dauko ta ne daga assalamu tsira. Domin in ka ce assalamu alaikum kenan, kamar kubuta ce da aminci daga wajen Allah kenan, ya tabbata a gare ka kenan, ba a dauki da wata mummunan manufa zuwa gare ka. Yace to fa idza qala ar-rajul li ghayrihi assalamu alayka, idan mutun yace ma wani sa assalamu alayka, amincin Allah ya tabbata a gare ka, kana ma'anahu, ma'anashi salimta minni, ka tsira daga wani sharri, ban dauki da wani sharri wanda zan yi maka kenan, ka tsira, ka kubuta daga sharri na, wa aminta, ka samu aminci. To fa ma ma'ana qawlihi ta'ala, in ko haka nan ne, to menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan, idan kuka shiga cikin gidaje, fasallimu ala anfusikum, ku yi sallama akan kawunanku. Suratul Nur ayata 61, mutum ko baya makansa sallama. Qulna, zamu ce al muradu bihi, abinda ake nufi, fa idza dakhaltum buyutakum, idan kuka shiga a cikin gidajenku, fasallimu ala ahlikum, ku yi sallama ga iyalanku, wa iyalikum, da iyalanku, mutanen gidanku da iyalanku kenan, duka dai al ahlu tana iya duka iyali. Wa qila, wadansu malamai suka ce ma'anahu idan kuka shiga, idza dakhaltumul masajida, idan kuka shiga masallatai, an gane ko, domin masallaci ana kira shi shi ma wato daki, an gane ko, dakin Allah kenan. Aw buyutan laysa fiha ahadun, ko ana rufin a'a kenan, in ka shiga masallaci kai sallama tunda akwai musulmi cikin mu, ko ba ko in ka shiga masallaci kai sallama tunda akwai mala'iku, ko da babu kowa. Aw buyutan, ko idan kun ka shiga cikin wadansu gidaje, laysa fiha ahadun, ba kowa a cikin gidan, faqulu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, amincin Allah ya tabbata gare mu da bayan Allah na gari, tunda tana yawa akwai mala'iku ko kuma akwai musulman aljanu, ya'ni min rabbina, daga wajen ubangijin mu. To amma wannan lafazin na cewa ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, addu'a ce wanda kuma yana buƙatar dole sai an ruwaito ta. Ina fata an fahimci ne. Amma dai asalin sallama assalamu alaikum, in dai ta waje ce, ko kuma salamun alaikum, ko assalamu alaikum wa rahmatullah, ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ko salamun alaikum, ko salamun alaikum wa rahmatullah, ko salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ana iya faɗa a wajen sallama, tunda ita ce sallamar da ta zo. Amma a cikin sallah ba amfani da salamun alaikum, ko salamun alaikum wa rahmatullah, ko salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai dai assalamu alaikum a sashi da alif wa lam, domin bai tabbata ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallama da wato na kira kidan bai kawo alif wa lam ba. Ya kamata mu fahimci wannan. Kidan da anka ce ku yi makawunan ku sallama, ga abin da wadansu malamai suka ce, ku yi iyalanku sallama, ko ku in kun shiga masallatai ku yi sallama, saboda akwai mala'iku ko kuma musulmin aljanu, ko da babu kowa, ko kuma akwai musulmi, ko kuma in kun shiga gidaje waɗanda babu kowa cikin su, tana yiwuwa kun je ɗauka kaya, ku yi sallama saboda akwai mala'iku ko kuma akwai wato musulman aljanu. Ina fata an fahimta. To wannan shi ne abinda wato malam ya kawo. Ko kuma fasallimu ala anfusikum, ku yi sallama ga musulmi waɗanda suke cikin gidan, saboda lokacin iyalinka ba sa kusa, amma akwai waɗanda annesu waɗansu suna cikin gidanka. To ai anfusikum, yan kawunanku, yan uwanku musulmi, ai wani lokacin ana kiran su anfusikum, domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, wa idh akhadna mithaqakum, lokacin da muka riƙe alƙawarinku ga bani Isra'ila ake magana, la tasfikuna dima'akum, kar ku zubar da jininku, ma'ana kar ku zubar da jinin yan uwanku, wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kar ku fitar da kawunanku daga cikin gidajenku, ma'ana kar ku fitar da yan uwanku. Kuma haka lokacin da anka ce su yi ni, su yi kashe junansu da suka bauta madan maraki, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, nan anka ce su kashe kawunansu, ba ana rufin mutum ya dauki wuka ba ya saka maka su, ko ya dauki makami, ana rufin su kashe yan uwansu, shine yadda za a yi Allah ya karbi tubansu. Zalikum khairum lakum inda bari'ikum fataba alaykum, wala talmizu anfusakum, kar ku aibanta kawunanku, nan wadansu malamai suka ce kar ku aibanta yan uwanku ake nufi. Kidan kalma ta annafsu tana iya zakkuwa ga dan uwanka wato musulmi. Kidan fasallimu ala anfusikum, ku yi sallama akan kawunanku kenan, ko da wato aljannu ne akwai a wurin a gidan, sun da tana yawa akwai musulman aljannu a wurin ba ku ganin su, to ala anfusikum akan yan uwanku kidan, sai ta kuma tana iya dauka wannan ma'ana. To wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wato wannan aya. To yanzu ayar da take akan wato layi tana cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab aya ta 62 ita ce take akan layi. Amma kafin mu je akan wannan ayar shine cewa akwai abu da ya kamata mu kara a karkashin mas'ala ta 749 duk da yake dai da mas'ala ta 749 da mas'ala ta 750 duk suna cikin aya guda ne, an gane ko? To nan da anka ce laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Wannan aya na farko wajen hadda laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj akwai cikin suratul nur, akwai kuma cikin suratul fath, Allah rama mai hadda qur'ani sai ya hatara, an gane ko? Akwai ta cikin suratul fath, inna fatahna laka fatahan mubina laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj, wajen hadda sai kai hatara. Abu na biyu kuma wannan ayar in ka diba cikin tafsiri na at-tahrir wa at-tanwir malamai sun yi sabani kan munasabatta, an gane ko? Domin ilmul munasabat ilmi ne na munasaba yana da nau'i daban-daban, ka diba cikin littafin Suyuti تناسق الدرر في تناسب السور نوع نوع الى مناسبه مناسبه تكانين سوره ده سوره مناسبه تكانين ايه ده ايه مناسبه تكانين جمله ده جمله مناسبه تكانين كلمه ده كلمه وند علم النحو يكي كولا ده شي شي كما تكانين معنى ده معنى علم البلاغه ده علم اصول الفقه يكي كولا ده شي مناسبه تكانين موضوعي ده موضوعي مناسبه تكانين قصه ده قصه مناسبه تكانين فرقون سوره ده قرشن سوره ina fata ana fahimtata. Nau'uka ne dai daban-daban, munasaba tsakanin surori na Makka, munasaba tsakanin surori na Madina, munasaba tsakanin ayoyin Al-Qur'ani, wato fage ne wanda yake mai yawa mutun ya diba cikin muqaddima ta wannan littafi na Imam Suyuti, tanasuq ad-durar fi tanasub as-suwar, sannan munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura mutun yana diba cikin marasidul mutali', marasidul mutali' na Imam Suyuti, sannan kuma mutun yana diba cikin littafin التفسير الموضوعي لنخبة من العلماء بين يجب مناسبة كان فرقون سورة لكرشان سورة لكم مناسبة كان واتو سورة تكاري لسورة ذات أفارتا دوك دي أكو مناسبة بيدي لا مناسبة لكي أي حكمة القرآن duk ibn ashur shi ya tafi cewa babu munasaba tsakanin sura da sura domin kowace sura tana magana ne akan wato wani nau'i na maudu'i. To amma malamai suka ce Allah ya kira alqur'ani wato tilka ayatul kitabil hakim, ko kuma shi alqur'ani kitabun ni hakim kitabun uhkimat ayatuhu, dukkan ayoyin qur'ani suna da hikima, to kuma dukkan surorin alqur'ani suna dauke da hikima. Alhakim littafi ne, kitabul hakim littafi ne mai hikima, kinan duk tsarin alqur'ani akwai hikima, kinan akwai munasaba tsakanin sura da sura, in dai Allah ya sa mutun ya fahimci wannan munasaba din sai ya bayaninta, idan ba ta saba manasi ba kidan sai ayi aiki da ita. Wannan na dan ba da wato makulli ne. To wannan ayar ana magana ne kan zancen shiga gida da kaza kaza, kawai sai an ka ce laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. To shi wannan babu laifi akan makahu, ba laifi akan gurbu, kuma akan marashin lafiya haraj. To shin wannan yana da alaka ne da ayoyin da suka gabata, koko yana da alaka ne da abinda zai zo baya, wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum? Wannan wurin an yi maganganu daban-daban, waɗansu malamai sun tafi cewa a'a yana da alaka ne misali da ayoyin da suka gabata, domin nan ana zancen mi, ana zancen wato shiga cikin gidaje da sauran hukumce-hukumce na shari'a da aka bayani akan su. Ya ayyuhal ladina amanu yasta'dhinukum alladina malakat aymanukum walladina lam yablughu al-hulma minkum thalath marrat, an ka zancan mata tsofaffi, wal qawaid min nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina, sannan an ka ce laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Sai suka ce yana da alaka ne da neman izini ko kuma game da abin da ya shafi su tsofaffin ko kallon mata, makahu ba matsala gare shi saboda baya ganin mata, wala 'alal a'raj haraj gurgu, to shi gurgu akwai matsala, ai gurgu yana da shawar wato mata, to shi kuma ai ganin shi ta kuma hukuncin shari'a ya kama shi, shi kuma meye kuma wazancan shiga gida gare shi, ina fata an fahimci ni. To sai dai in gurgunta ce wadda misali akwai gurgun da ta shafi al'aurarsa tana yiwa shi ake nufi, wala alal marid haraj, ko rashin lafiya wanda rashin lafiyan sa ma ya dame shi, ko rashin lafiya na wanda shi baya shawar mata, kuma rashin lafiyan sa ya rinjaye shi wanda shi ba bai damu ma da mata ba, abincin da ya ci da kuma wato sutura da zai sa ita ce yake nema da abin da ya kama da haka. Wasu ka ce a'a yana da alaka ne da ayoyin da za su zo baya, to me yasa aka ce to shi makahu babu laifi ya ci abinci da kuma gurgu da kuma wato marashin lafiya? Suka ce waɗannan kamar idan sun zo a basu abinci ba laifi a basu abinci su ci a cikin gida saboda shi makaho baya gani shi kuma gurgu misali wanda yake da bai shawar mata ma'ana gurgunta ce wanda ta shafi al'aurarsa da kuma rashin lafiya wanda ba bukatar mata to ba laifi su ci abinci a cikin gida don saboda su suna dauke da uzuri ma'ana in su shigo cikin gida sun ci abinci ba laifi bane an gane ko kuma ba wai dole sai cikin kuryar gida ba a'a ko da a filin gida ne misali tunda gidan mutum huruminsa ne ina fata an fahimce ni wasu kace yana da alaka da shi sannan an kace wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum ko kuma a dauki a'a cewa kawai yana da alaka da ayoyin da suka gabata yana da alaka da ayoyi wannan ayar da wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum almuhimu babu laifi akan makaho babu laifi akan gurgu babu laifi akan mara lafiya a dukkan uzurin da shari'a ta yi masa uzuri ma'ana sawa'an abin da ya shafi zancen al'auran mata ne ko shiga cikin gida sawa'an abin da ke da alaka ne da cin abinci a cikin gida domin ai shi kanshi neman izini ne na shiga cikin gida to kaga ko abincin ma ai za su neman izini to in an samu akwai wani makaho wanda an saba taimaka mishi ya zo ya ci abinci a cikin gida ko wani gurgu wanda an san shi an saba taimaka mishi ya zo a cikin gida ko wani mara lafiya to wannan ba laifi a gare su zo su ci abinci a lokacin da sun ka saba zuwa su ci abinci kin sai zama to yana da alaka da ayoyin da suka gabata da ayoyin da suka abin nan ina fata an fahimta wadansu kuma suna ganin za a iya cewa a yana da alaka ne da zancen yaki tunda dama an taba bayanin yaki to dama kuma su ashabul a'zar ne ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون سننكما da akai zancen laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj an gane ko a cikin suratul fath ana zancen yaki ne ina fata an fahimce ni an yi musu uzuri ba sai sun je wajen yaki ba to sai aka faɗi wannan dan yafi saboda ya shafi zancen yakin a sake tabbatar da shi domin akwai wato zancen wato hukumcen yaki tun da zancen izini ya shafi lokacin da za a yi wani lokaci zama na abin nan kamar da ayoyin da za su zuwa su bayanin innamal mu'minu alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu kaga musulmi wanda suka yi imani su ne wanda suka yi mu'minai su ne wanda suka yi imani da Allah da manzonsa sannan in suna tare da shi a wani al'amari wanda ya hada ana taro ba sa tafiya sai sun tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga kuma sha'anin yaki na daga ciki to su misali sai mutum uzurin ya shafi dukkan wadansu al'amura aka sake maimaitawa dan a tuna da wannan hukuncin ina fatan ana fahimta ta a taki tunawa da su ma abuta uzuri ne ko ko dai duk abin da yake uzuri ne an yi musu uzuri sai zaman to ya shafi ma dukkan ayoyin wato alqur'ani to wannan shi ne abinda wato malamai sun kai bayani na munasaba sakankanin wato wannan kalma ta laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj kamar yadda malamai suka yi bayani sannan Sheikh Nasiruddin Abdulrahman As-Sa'di cikin tafsirul Karim Ar-Rahman تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان da yazo akan wannan aya ya fitar da hukunci da cewa ashe tsoron Allah baya bayyana a cikin abubuwan da shari'a ta maka umurni ba wata matsala kai amfani da su misali wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum dan kai tsinci kamar wani chocolate a hanya ba sai ka je kai sanarwar wanda ya abin nan nashi ba domin wannan wani abu ne wanda ana iya amfani da shi in kaga dama kai mutumin sarka da shi in kaga dama kuma kana iya kaci domin ba wani abu ne wanda yake da girma domin shari'a tana ba da ruhsa ga abin da bai kai ya kawo ba ta kana kariya ba ya kawo bayani ga karshen wannan aya a irin wannan mas'ala daliban ilimi za su iya kuma ba su dube ta a can mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 127 a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab مالي يتي قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ألا يفار مقرى لي أفركم آية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وأن نسكي ما ستككين إيماني إيماني إن قلت تي الذين آمنوا بالله ورسوله سنة سكي إيماني دا الله ورسوله دا من زنسا وإذا كانوا معه على أمر جامع إن سنك سنتي تاند مزوءكم ونأ الأمر واندي حدا أن قاركم أنا أنا تتوراكم وتمسألة الشافي مسلمتي to lam yadhhabu ba za su tafi ba hatta yasta'dinu har sai sun nemi izini domin ana tattauna ne akan mas'ala wadda ta shafi kowa da kowa ba wadda ta shafi ka kai kadai ba to kuma ga ka'ida ana gabatar da al-maslaha al-amma ala al-maslaha al-khassa maslaha wadda ta shafi kowa da kowa ita ake gabatarwa akan maslaha ta mutum daya wanda wannan shine sanadiyar wato bacin ayyukan musulmi da kasashen musulmai da na Afrika da na kasashen Larabawa domin galibi ana gabatar da maslaha waɗansu ƴan tsiraru ne ko kuma shi wanda yake jagorantar al'amari akan maslaha ta musulmi gaba ɗaya shi yasa kullun ayyukan mu suke rugujewa to sai kaga nan Qur'ani ya ba mu irin wannan ladabi ba za ka tafi sai ka nemi izini domin masalar da ake yi ana iya baka izini amma nan da yake abu ya shafi jama'a har kai kana ciki to idan aka ce kowa a bashi ya tafi kiran za a waye gari ba wanda zai kula da al'amarin jama'a shi ko da zaran ba wanda zai kula da al'amarin jama'a to sharri zai zo daga waje rinka amfani da wata jama'a don a cutar da wata jama'a, kuma sharri zai zo a ciki domin kowa zai zama to ta kanshi sai yake yi, kidan maki idan ya shigo zai iya wato ruguza ku, kuma kukan ku za ku rinka cutar da juna domin babu wani al'amari wanda yake hada ku. Shi yasa haduwar mutane su yi aiki akan abin da shari'a ta yi da shi ba laifi bane, amma kuma kada su zamanto dan sun haduwa daga sun yi gungu sun yi gungu su zamanto kishoyin juna suna yakar juna, a'a ya zamanto a'a kamar dai kowa yana kama wani fage ne don saboda a amfani al'umma ko wani fanni, kamar yadda tsarin kasashe yake da sojoji da 'yan sanda da SS da ma'aikata a kamfuna da waye da waye duk suna aiki don tafiyar da cigaban al'umma. Kinan wani ba kishiyar wani bane, ana fatan duka al'umma ce ta ci nasara. Kinan kada wani ma ya rena aikin wani kuma kowa ya mutunta aikin wani. To wannan shine mas'alar da malam ya kawo, yace to Allah ya ce fa idza sta'zanuka li ba'd sha'nihim. To daga nan ne malam ya fara nima kinan sai faɗo ko farkon ayar dan mu fahimci mas'alar din. Fa idza sta'zanuka, idan sun ka nemi izininka li ba'd sha'nihim ga sashin sha'aninsu, an gane ko, fa'azan liman shi'ita minhum, kai umarni ga wanda ka so daga cikinsu. Kinan tunda tana yiwuwa wani akwai wata matsala wadda ta shafi, kun ga ko a gidan likita akwai emergency ko urgence, wanda su yance su jira ma mutuwa za su iya yi, sai aka keɓe wurin da su da an zo za a yi musu nasu al'amari, za a yi musu aiki. Malam yace to hadhihi al-ayatul karima, wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna ala annahu sallallahu alaihi wasallam, shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, lahul iznu, yana da damar ya bada izini liman sha'a ga wanda ya so. Wa qawluhu ta'ala, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, afa Allahu anka, Allah ya yi yafi maka, lima azinta lahum, dan mi kai izini gare su. An gane ko, suratul tauba aya ta 43 yuhimu khilafa zalika, tana bayyana kamar tana sawa ai tsammanin sabanin haka, tunda an ce dan mi yayi izini, kin mai da idama ya bada izini. Wal jawabu zahirun, ma da yace amsa a bayyane take. To sai mu ce ga wanda Allah ya sa ya gane ta, kamar su malai akarbakallah da kuma musulmi da za su fahimta, wa ko wanda suka fahimci al-mas'ala din. Wa huwa, yadda al'amarin yake, annahu sallallahu alaihi wa sallam, shi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, lahul iznu, yana da damar ya bada izini liman sha'a ga wanda ya so, min ashabihi, da cikin sahabbansa, daga cikin sahabbansa, alladhina kanu ma'ahu, wanda suke tare da shi, ala amrin jami'in, akan wani al'amari wanda ya hada, ka salati jumu'atin, kamar sallar jumu'a. An gane ko, wanda yake da uzuri sai a yi masa uzuri, ba wai sallar jumu'a ba wajibi bace, aw idin ko sallar idi, wanda yake da uzuri sai a yi masa uzuri, aw jama'atin ko wata jama'a, misali kina wanda suna shirin tafiya wajen yaki su tafi alhamis, an gane ko, kidan ba sai an tsaida su ba a ce sai sun tsaya su yi sallar jumu'a, aw istima'in fi mashura, ko wani al'amari da ya shafi ana shawara, ana cewa al-mashura, kuma ana cewa al-mashwara, duk da ke wasu malamai sun ce ba a cewa al-mashwara, wasu sun ce a balin fi ana cewa mashura, ana cewa mashwara, kuma ana cewa masuba, ana cewa masuwaba, wa nahwi zalika, masuba shi kuma na sakamako ne, wa nahwi zalika, da abin da ya kama da haka, al'amarin da zai hada jama'a dai sai ya musu izini waɗanda ya so, kama bayyana hu ta'ala, kama yadda Allah bayyana shi bi qawlihi, da Allah ya ce wa idza kanu ma'ahu, idan sun kasance tare da manzo ala amrin jami'in, akun wani al'amari wanda ya hada, lam yadhhabu, ba za su tafi ba, hatta yasta'dinuhu, har sai sun nemi izinin sa, innal ladina yasta'dinunaka, Allah ce lalle wanda suke neman izinin ka, ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi, wanda su suka yi imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An gane ko, domin su munafikai ba sai sun nemi izini ba, sai su baci, hal yarakum min ahadin thumma sarafu, sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Fa idza sta'dhanuka li ba'd sha'nihim, idan sun ka nemi izinin ka ga sashin al'amarin su ko sha'anin su, fa adhal liman shi'ta minhum, kai izini ga wanda ka so. Ya sama zo cikin hadisi za ku ga wani waɗanda cikin waɗanda Allah yake wato ɗaukaka darajar su cikin musulmi, waɗanda in an tafi ana ganin su ba komai ba, an gane ko su suna daga cikin ba jagorori bane, kuma wa in shaffa'a lam yushaffa, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ya nemi a ce mai ceto, ma'ana a yi masa wata bukata na a bashi dama, sai ba a bashi ba, amma sai ya tsaya saboda dan Allah yake yi, shi ba wai yana yi ne don ware ba, ko ku don ware ne a shugaba, ko ware ne ƙasa, da ka zamanto sama da ka zamanto ƙasa cikin jagoranci duk ɗaya ne, in dai aikin addini ne, domin dukkan ku za ku yi aiki ne ƙarƙashin nassi, da wanda a sama da wanda a ƙasa dukkan sa wajibi ne ya aiki da abin da nassi ya ce. To amma idan mutum ya damu dole sai ya samu gaba, kenan tana yiwa akwai wata manufa gare shi wanda kenan ba za ta samu ba sai in shina a gaba din, shi yasa idan ya dawo baya sai ya daina aikin addinin ko ya balle wasa. Malam yace to wa ammal idhnu fi khusus at-takhalluf al-jihad, amma idhni game da abin da ya shafi wato mutum ya zauna ba zai je wajen jihadi ba, fa huwa alladhi bayyana Allah, shine wanda Allah ya bayyana li rasulihi, ga manzonsa, annal aula fihi, to abinda an mafi dacewa a cikin wannan al'amari na sha'anin jihadi, Allah ya bada bil izni, kai ya gaugawa ba da izini, hatta ya tabayyana lahu sadiq, sai mai gaskiya ya bayyana gare shi, fi udrihi, a cikin udrinsa, min al kadhibi, da wanda yake makaryaci, fage ne mai nisa ana iya wato maudu'i ne na uzuri wanda akwai al'azaru al-kadiba kuma akwai al'azaru as-sahiha mutum zai yi bincike akan sa akwai ayoyi da sai daban-daban malam yace wa zalika fi qawlihi ta'ala wannan magana kuma ta zo ne a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala afa Allahu anka Allah ya yafi maka lima adinta lahum me yasa kai musu izini su munafikai hatta munafikai kinan hatta ya tabayyana laka alladhina sadaku har masu gaskiya sai sun bayyana gare ka wa ta'lam al-kadibin hakka san kuma makariyata ka gane su domin wani ya ce a bashi izini yana da uzuri amma ƙarya ne yake yi malam yace to fa zahara sai ya bayyana Allah munafata bainal ayat babu cinkaro tsakanin ayoyi an gane ko domin wanda tana magana ne kan al'amarin jihadi wanda gantara magana ne ga al'amarin da ba jihadi ba kinan babu wani cinkaro akan su malam yace to a ƙarshe wal ilmu inda Allah ta'ala hakikanin ilimi yana wajen Allah kaga wannan ladabi ne na maida ilimi zuwa ga Allah ba wai dan ka bayar mas'ala ba kamar ka kai ƙarshen ta akwai tarayawa cikin bayan Allah wanda sun fi ka sani yadda mas'ala take da wasu dalilan ta wallahu ta'ala a'lam to mai tahqiqin wannan littafi Ahmad Muhammad Al-Badawi ga wannan tabar take a hannuna sai ya rubuta wajen inda ba da ya rubuta wal ilmu inda Allah ta'ala number 1 lamba ta farko numero 1 kenan da faransanci yace to number 1 kenan in ka duba kasa zaka gani kina a karkashin littafin tunda magana shi zai kawo ta ba ta mai littafi bace sai yace wa zahaba kathirun min al-mufassirina da yawa daga cikin masu tafsiri sun tafi cewa ila anna al-ayatan nuri aya ta suratul nuri nasikhatun li ayati at-tauba ta shafi aya ta cikin suratul tauba kidan yanzu an bashi dama kawai ya bada izini kawai wadanda sun tafi cewa ta an shafe ta minhum qatada akwai qatada wa ibn wahab da ibn wahab yace kuma in kana son karin bayani wanzur an-nasikh wal-mansukh li qatada kana yi littafin an-nasikh wal-mansukh na qatada malamai da dama sun yi littafin an-nasikh wal-mansukh kasan ka'idodin kuma ka tantance ina ne nasikh wal-mansukh kuma can wancan lokaci wani lokacin suna cewa nasikh wal-mansukh suna rufin al-khas wal-am kuma wani lokacin sun kace nasikh wal-mansukh suna rufin wanda anka shafe hukuncin sa sai ka bambanta domin ba duk abin da sun kace nasikh wal-mansukh ba suna rufin an shafe hukunci wani lokacin suna rufin an takaita an yi takhsisin shi yace wa tafsir at-tabari kadi bi tafsiri na imam at-tabari wa tafsir al-wasit kadi bi at-tafsir al-wasit na imam al-wahidi lil-wahidi kuma akwai at-tafsir al-wasit na imam at-tantawi sai ka bambanta kinan kai hatara shaykh al-azhar وضعف هذا الوجه ابن عطيه ابن عطيه يا ضعف ونن واتو فسكا ده انكتي ان شافي ا cikin tafsirin sa wato al-muharrar al-wajiz da yace fi tafsirihi cikin tafsirin sa al-muharrar al-wajiz faqala yace wa hadha ghalat wannan kuskure ne li anna ayatan nur domin ayatu suratul nur nazalat sanata 40 min al-hijra ta sabka shekara ta 4 daga hijra fi ghazwatil khandaq a ghazwatil khandaq an gane ko shekara ta 4 daga hijra fi isti'zali ba'd al-mu'minin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wato cikin sha'anin waɗansu mu'minin da sunka nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ba'd sha'anihim game da sha'anin sashen su fi buyutihim game da inda shafi gidajensu fi ba'd al-awqat a cikin sashen lokuta fa abaha Allah lahu sai Allah ya halatta ma manzo ya masa izini an ya azana ya izini gare su fatabayanat al-ayatani ayoyin biyu sai suka bambanta fil waqti a cikin lokaci wal ma'ana da ma'ana kidan kawai sai zaman to ma'ana ba cikin fage guda suke magana ba sannan kuma tunda ba fage guda bane kidan ba a cewa nasikh wal mansukh ne domin ba hukunci dai bane sannan kuma al waqtu lokaci ya bambanta ayar da anka ce kamar ita ce ta shafe ta sabka ita ce farko an gane ko ita ko suratul tauba ta sabka ne a shekara ta 9 to kidan ku ba yiwa a ce wanda ta shafe ita kamar ta zo baya kaga cikin ilmin nasikh wal mansukh sai ka san ka'idodin da ake bi wajen a tabbatar da nasikh wal mansukh shafewa ne ko takhsisi ne sannan kuma a hankalta ma lokaci a hankalta ma ma'ana kafin a ce wannan ta shafe hukuncin wannan domin in ba hukunci dai bane wato ba guda bane ka karanta a gurguje wani littafi dirasatun fi usuli tafsir na professor wato na tafsiri da Kabir Yunus da yake garin Kano a babi na wato an-nasikh wal mansukh ka ka'idodin da malamai sun kashin fida kuma kaga abin da malamai suka ce kafin ka zo kai aiki kai tatbiqi kenan bincike ne na an-nasikh wal mansukh ta'silan wa tatbiqan ka dauko ka'idodin kuma kai tatbiqi misali in ka duba ta'sili cikin littafin usulul fiqh da cikin littafin usulul tafsir kuma kaga yadda ake tabbaka wannan ka dauko ayoyi da hadisai nasikhul hadith wa mansukhihi akwai malamai suka littafi akan wannan ko kuma ma ka tattaro hadisin da kake gani akwai nasikh wal mansukh a cikin su malam yace mai tahqiqin wannan littafi a ƙasa wa naqala an-nahas akwai wani malami da ake kira an-nahas ya cirato ko ya ruwaito fi an-nasikh wal mansukh a cikin nasikh wal mansukh nashi anil hasan daga hasan in an ce hasan cikin littafin tafsiri akai shiru hasan al-basri ake nufi ba hasan jikan manzo sallallahu alaihi wa sallama ba galibi wa ikrima da kuma ikrima anna ayatu at-tauba ita aya cikin suratul tauba hiya an-nasikhatu li ayati an-nur ita ce ta shafi aya cikin suratul nur domin aya ta cikin suratul nur ta zo ne a shekara ta 4 waccan kuma ta cikin suratul tauba ta zo ne a cikin shekara ta 9 sai sun ka nuna waccan ta tauba ita ce ta shafi sabani ma wanda suka ce wanda ita shafi waccan ta cikin suratul nur ita ce ta shafi ta cikin suratul tauba thumma rajjahal qawla bi ihkam al-ayatayn sannan shi annahas ya rinja da cewa dukkan waɗannan ayoyi suna ga aiki babu wanda ta shafe wata wa naf'a al-nasakh fihima ya kore cewa akwai nasakh cikin su domin suna magana ne akan ba fage guda ba kenan tunda koda suratul tauba ayat suratul tauba ita ce ta sauka a ƙarshe ta zo wato wanda ta sauka a shekara ta 9 ita ko wannan ta cikin suratul nur ta sauka a cikin shekara ta 4 koda mun ci waɗanda suka ce ita ce ta shafe cikin suratul tauba sai a ce a'a saboda ta sauka a ƙarshe amma kuma mudu'in da suke magana akan shi ba dai bane to kaga wannan yana buƙatar kasan wato ulumul ala suna da muhimmanci usulul tafsir usulul hadith usulul fiqh sannan kuma an-nahw domin al'ijina cikin ulumul ala da as-sarf da kuma al-qawaid al-balaghiyya dan saboda ko cikin kone ilimi in ka san ka'idodi ba za ka sha wahala ba kaga in babu ka'idodi ba za a iya tantance akwai nasku ko babu nasku ba sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 751 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa adwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi yace fa in qila idan aka ce كيف قال قال الله تعالى يا أكي الله تي فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأن دا سكي سابا مما أمر نما زاء الله صلى الله عليه وسلم سجيس أوروه وإنما يقال خالف أمره يتتو على رتباء أتوا خالف عن أمره سيد أتي خالف أمره يا سابا مع الأمر إنسا قلنا يتزام تي أن كلمة أن زائدة أن كارتا معنى أن كارتا باتكين قرآني بأن كارتا أتكين يعني الله رتي دان كارفة فما أنا kinan ta zo ne sila للتأكيد kaza qalahu al-akhfash kama haka ne akhfash yace athani wa akhfash malami ne lugha athani nabiyu wanda su malami suka ce a anna fihi idmaran akwai abinda aka shafe taqdiru za a kaddara shi falyahdhar alladhina yukhalifuna Allah ta'ala kinan su ji tsoron wadanda suke saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'riduna an amrihi suke juyawa daga al'amari na Allah an gane ko to kenan shine ake nufi an kenan tana da alaka ne da yu'riduna sai an ka shafi yu'riduna aw dammana al-mukhalafata ma'ana al-i'rab koko shi fi'ili kenan an shafi fi'ilin koko shi fi'ili na mukhalafa ya kumshi ma'ana al-i'rab kenan yu'riduna an amrihi ba an shafi yu'riduna ba aw ka fassara kenan shi khalafa bi ma'ana wato a'rada fa uddiya ta'diyatuhu sai an kai masa ta'addi ma'ana aka ince ta'addi wato ma'ana an kai masa harfi anan in kuma an ce ta'addi ma'ana fi'ili ya ketara zuwa ga maf'ulun bihi na dai ko na bi ko na uku koko yayi ta'addi da wani harfi misali ko babu harfin an sa harfin koko yayi ta'addi da wani harfi wanda ba shi ba fa uddiya ta'diyatuhu sai aka kame shi domin a'rada anhu ake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dan ka sai an ka ce yukhalifuna an amrihi aslin shi yuriduna an amrihi sai an kai amfani da fi'ili na wato mukhalafa sabawa to me yasa sai an ka kawo sabawa din ya kamata mu samu asbab na tadmin saboda ma ala fi'ili biyu ta su a'rada ya kauda kai to sai an ka kawo yukhalifuna sai an ka ce ya kumshi ma'anar sa to kenan mun samu ma'ana ta a'rada ya kauda kai sannan kuma wanda ya kauda kai wato mutum ne wanda ya saba sai zaman to kenan ma'anar fi'ili biyu aka samu shine amfanin wato sai an kai tadmin kinan wadanda suke saba ma umarnin Allah ko suke saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam ko suke kauda kai wannan aya tana nuna cewa kenan in qur'aniyun na in mun ce amrihi al'amarin Allah ko kuma muka ce a amrihi nan ana zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne domin an amrihi nan ana zancen umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam domin an fara magana ne innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jari'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi kaga ana magana manzo sallallahu alaihi wa sallam ne duk da yake an faɗi sunan Allah to almuhimmu dai in an ce manzo an ce Allah da umarnin Allah da umarnin manzo tare suke kinan in qur'ani wanda suke son a daina aiki da hadisi ai aiki kawai da alqur'ani wato wannan ayat ta shafe su domin saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai mutum ga fitina gashi nan suna ta sabani suna kafirtar da juna suna yin wasu ce akwai sallah raka'a daya wasu ce babu ma sallah gaba daya kawai ramzi ne kamar yadda ƴan batiniya na shi'a suka ce wasu ce a'a a zo ne ayi tsaye tsaf ba sai an yi ruku'i an yi sujada ba tunda Allah ya faɗi a ce ayi sallah amma bai faɗi yadda za a yi ba kinan bai buƙatar ta wasu ce ma sallah ma babu ta wanda yake yin sallah bai gane Allah bane bai gane Qur'ani ba don Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo maka to yaqini shine alqur'ani sun kace sai qur'ani ya zo ma alhaliku yaqin ana nufin mutuwa don sun ce hatta kafirai da aka tambaye su suka ce ma salakakum fi saqar, da mu'minin suka tambaye su ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin sunu fi hammut wa tasumusu. To haka dai su ɗan Qur'ani sai su yi ta sabani, wani ya ce babu zakka, wani ya ce akwai zakka, wani ya ce babu sallah, wani ya ce akwai sallah, wani ya ce babu ma ibada gaba ɗaya, wani ya ce akwai sallah cikin al-Qur'ani, wani ya ce babu sallah. Wannan fitina saboda sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam kun ba ta da iyaka, domin mi domin gashi nan za su haɗu da bala'i mai yawa a duniya da lahira. Allah kai mana tsari, wanda duk ya san gaskiya kauce mata zai shiga cikin bala'i. Allah kai mana tsari. To wannan shi ne abin da ya kawo. Kuma Allah ya ce man yuta'i ar-rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya ma manzo da'a ya ma Allah da'a. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده سوران ايوي دبن ده حديثي وند سكي نونا cewa wajibi ne ayma manzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam da. To ƴan uwa musulmi, lokacin mu yayi mun halin sa, kuma mun kai karshen suratul nur da izinin Allah. Sai darasin mu na gaba insha Allah za mu zo mu dora a cikin suratul furqan, idan Allah ya ba mu iko da dama. Abinda muka faɗa da manto daidai, Allah shi ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.